Nabiina Muhammad bin Abdullah al-Amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man ihtada bi hadihi wa ihtada bi sunnatihi ila yawmiddin. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai gudanar da al'amuran sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu. Cikin amincewarsa, rayuwarmu ta iso wannan rana ta Talata 27 ga watan Ramadan shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda kuma yake daidai da 16 ga watan Maris shekara 2026 miladiya. Cikin amincewa Ubangiji mun sake haduwa a wannan majalisi na Masjidi Sunna da ke titin Sardauna cikin garin Azare a jihar Bauchi, inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin Alkur'ani mai girma gwargwadon hali. Muna karatu cikin Raddul Azhar ila ma'anin Alkur'an na Sheikh Abubakar Muhammad bin Rahimahullah tare da jaliki na Dr. Abubakar Albani. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaqa, kuma cikin amincewa Ubangiji yau za mu dan taɓa karatun kaɗan, saboda a yau ne za a rufe insha Allah ta'ala, wa la'alla akwai wasu jawabai da za su biyo. Akwai tambayoyi guda biyu waɗanda suka shigo hannu jiya, kuma ya kamata a ce an karanta su. Wannan yana tambaya ne dangane da abin da ya ta'allaka wato da zakatul fitr, wadda ake ce mata zakat fiddakai. Ya ce, a irin ma'aunin abin da muke amfani da shi kamar gwangwani, nawa ne yake daidai da na zakatul fitr? To, ba lissafin gwangwani ne wanda ya kamata a yi ba, ana amfani ne sa'i ne ake fitarwa. Sa'i kuma shi ne mudin nabi hudu, kuma asalin sa'i wanda yake tsayayyen sa'i sosai, wanda malamai suka haƙƙaƙe, domin na taɓa ganin Dr. Bashir Aliyu ya yi bayani akan haka, ya ce sun samo sa'i waɗanda suke tabbatattu, kuma aka gwada sosai, aka ga irin tiyarmu da muke amfani da ita a nan, da ita ya misali irin tiya kamar tiya katago, irin tiyar da ake amfani da ita. Ya ce to shi ne sa'i guda, kuma ba shafe samansa za a yi ba, cika shi za a yi, kamar yadda dai muke awo in za ka auna gero. Kenan, bisa wannan bayani da ya yi, to sai ya zamanto idan ka fidda kwano ɗaya na dukkan tsabar da za ka fitar, ko gari ko abin da ake fitarwa dai a cikinsa, to insha Allah an fidda sa'i guda kenan na shi zakatul fitr insha Allah ta'ala. Allah ya bada ikon fiddawa. Wannan kuma tambaya take yi a kayan ramkon azumi. Ta ce ta sha azumi a shekarun ƙuruciya, ta sha azumi guda ɗaya kuma ba wani dalili. Ta ce a shekarar da ta fara al'ada, duk da dai wato ta cika wannan watan Ramadan ɗin azumi 28, amma na 29 kawai sai ta sha da ganga. Kuma har yanzu ta ce tsawon shekara 28 kenan yanzu, amma abin yana damunta, don haka ta ce don Allah yaya za ta yi. To, mazahib sun bambanta a kayan yadda suka fuskanci wanda ya karya Ramadan da gangan matsawar, dai ba karyawa ne wanda yake na jima'i ba. In karyawa ne na jima'i, to wannan duka sun yi daidaito a kan cewan kafara ne akan mutum. To, amma idan karyawa ne da aka yi da gangan, wanda da ci ne ko da sha, to wannan abin da yake magana tabbatacciya dai shi ne kaba'ira ce daga cikin manyan kaba'ira. In an ce kaba'ira, kuma ita ce laifin da Allah zai iya kama mutum ya masa azaba a kiyama dalilinta. To, don haka abu ne wanda baya halatta mutum ya kusace shi ko ya ɗauke shi da sauki. Don haka kaba'ira babban laifi ne, hasali ma shi ne sharaɗin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya
zai kankare mutum kananan laifuffuka amma in ya nisanci kaba'ira. To don haka malamai sun tabbatar da cewa shan azumi da gangan wato ta janibin cin abinci ko shan abin sha, to wannan ya bata azumi kuma yana daga cikin kaba'ira. Amma maganar da ta tabbata shine babu kaffara a kansa. Abin da yake kan mutum zai rama guda ne, kuma sannan zai tuba taubatun nasuha, tuba wacce take ingantacciya wanda ba zai ƙara komawa zuwa ga wannan laifi ba, kuma yana nadama a kayan abin da ya aikata a baya, ba yana tunowa yana jin daɗi ba, kamar yadda ta ambata tana nadama a kai. To wannan alama kenan na matakin farko na tuba. Sannan kada a sake komawa kansa, kana kuma sai a yi ta istighfari ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mata, ta dimanta wajen roƙon Allah ta'ala gafara, kana kuma sai ta rama guda ɗaya a madadin wannan. Wallahu ta'ala a'lam. To insha Allah za mu ci gaba inda muka tsaya, za mu ɗan karanta ayoyi kaɗan, amma za mu waiwaya bayan sake nanata waɗannan ayoyin, saboda ma'anar ba za ta cika ba idan ba waiwayawa aka yi ba. Yayin da Allah ta'ala ya ce wa ashabul yamini ma ashabul yamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين قلة من الأولين وقلة من الآخرين.
نعم. To sai yakin gaban farko dama mun ji bayani a kayan waɗannan ayoyi. Allah subhanahu wa ta'ala yana magana a kayan asnafu salata, yayin da Allah ya ce wa kuntum azwajan salata, kuma idan kiyama ta tashi idan kuka kasance nau'o'in mutane wato guda uku, an ambata mana as-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Allah ya faɗa abin da ya tanada musu. Mun ji abin da malamai suka faɗa a kayan السابقون السابقون. تو الله تعالى واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين ينكي نبيو daga cikin bangarorin mutane guda uku a ranar kiyama sune Allah ta'ala yace kuma da mazowa dama wato ma'abuta dama. Ma ashabul yamin me yayi daraja na wadannan ma'abuta dama? Mun ji abinda Maimun ibn Mahran daga cikin tabi'ai wani malami da yake ambatawa yace ashabul yamin manzilatun dunal muqarrabin, matsayi ne wanda bai kai al-muqarrabuna ba. Allah ya ambaci irin nau'in abinda suke ciki na walwala, yace fi sidril mahbud, suna cikin aljanna ma'abuciyar bishiyoyin magariya, amma mambud wadda aka kakkabe mata kaya. Mun karanta hadithin Sulaim ibn Amir da ya bada labarin wani bakawai da ya zo da kuma yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fayyace masa, domin kada a sami iskalin cewa ita tana da kaya. Annabi ya nuna gurbin kowane kaya za a fidda dan itace ne, kuma dan itacen zai fito da nau'o'i irinsa mabambanta wato guda 72, wanda kowanne dan danansa daban. Kaga Allah madaukaki ya canja take. Wa dalhin mambud, kuma Allah ya ambaci cewa a cikin aljanna su ashabul yamin su ma suna da amamora, bayan wancan da Allah ya ambata yace kuma suna da ayaba. Talha fassara dai da malai zaba nan kuma wanda ita tafi karfi shine ayaba din shajarul mawzi mambud wacce take mutarake daya akan daya amammanne da juna a cikin cinkoso bayan wannan Allah ta'ala ya ce wa dhillin mamdud da kuma inuwa wacce take da wamammiya mun ji ayoyin alqur'ani da dama Allah ya ambaci aljanna a matsayin inuwa yace wa nadkhiluhum dhillan dhalila to don haka inuwa ce wanda hadisin mun ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ambata a cikin aljanna akwai bishiya guda ɗaya da inuwarta matafiyi a kayan abin hawa zai tafiya na shekara 100 amma bai kureta ba to kaga kenan ashe bishiya guda ɗaya inuwarta ta ninninka duniyar nan da muke cikinta domin duniya a ƙasa ce in ka ce shekara 100 zaka yi kana kewayawa kewayawan da zaka yi ya yana da yawa domin a cikin shekara 20 zaka kewaye duniya ko da kafa kake tafiya balle akan abin hawa Allah subhanahu wataala yace wa ma'in maskub kuma sannan a cikin aljanna ga ashabul yamin din nan yace suna da ruwa wanda yake mai gudana ruwan marmaro wanda yake fita a nan duniya sai ka sa kudi ka saya fiya wata ma da za a sa a leda a famfo aka tare shi aka jefa mal alimu amma sai ka saya to wancan asalin ruwa ne da yake kukkugowa mai daɗi kuma an ce asalin daga jikin al'arshi maɓuɓɓugarsa take to Allah subhanahu wataala ya ce wannan ya tanada gare su wa fakihatin kathira sai aka takaita mana aka ce da ma kayan marmari masu yawan gaske duk abin da kai sha'awa ko din ya kake so za a baka aljanna akwai irin ta aljanna ba irin ta duniya ba dan babu abin da babu duk abin da kake so Allah subhanahu wataala ya tanada maka kuma Allah ya ce la maqatu'atin shi kayan marmari na aljanna ba wanda yake yankewa bane babu lokacin da za a ce wai ba kakarsa bane duk lokacin da ake bukata yana nan kuma wala mamnu'a ba wanda za a hana ka isa zuwa gare shi bane a nan duniya kana sha'awan abu amma akwai mawani'a da yawa wala Allah ya zamanto babu shi a lokacin wala Allah ko akwai shi kai ko baka da kudin sai nawa za su zo su wuce suna ganin kankana suna san shi su buɗe baki da ita amma haka za su batta ko wani ma sai ya je ya taya sai da kudin yayi tsada ba zai iya saya ba saboda kudin nasa yana ga ba zai kashe akan kankana a wannan farashin da aka fada ba to kaga ta zama mamnu'a kenan to a aljanna babu wannan shi yasa nan malai yace bi thamani wala mamnu'atin bi thamani ba za a hana ka ba dangane da wai wani kudi da za a ce sai ka biya a'a kawai abu ne na kyauta Allah subhanahu wataala ya tsara dama yan aljanna Allah ka sanya mu a ciki wannan ita ce gaban da muka tsaya shi yasa muka karanta ta a gurguje dan dai a farfado da siyakin kana sai mu dora akan waɗannan ayoyin da suka rage Allah ta'ala ya ce wa furushin marfu'a kuma daga cikin ni'imomin da ya tana da ma yan aljanna hatta su ashabul yamin yace da kuma shimfiɗu waɗanda suke marfu'a masu daraja madaukaka to me ake nufi da shimfiɗi mai daraja shimfiɗi mai daraja kaman a ce ango ne ya shigo abokai sun rako shi bakin kofar gida sun tafi shi kuma da ya shigo ya ga amarya tana kwance kan gado to kaga wannan shimfiɗa ai ta wuce ordinary shimfiɗa ko to shi yasa aka ce marfu'a wanda aka daukaka ta wato marfu'atu daraja kenan an daga mata darajarta ai nisa'un marfu'atul qadr mata ne waɗanda suke masu kima masu daraja waɗanda Allah subhanahu wataala yayi su dan yan aljanna Allah sururi suna kai waɗannan gadaje suna jiran mazajinsu wal maqsud bil furush abinda ake nufi da furush anan aka ce shimfiɗa huna ma yushmilun nisa shimfiɗa wacce ta tattara hadda matan da Allah subhanahu wataala ya tanadawa yan aljanna su ne hudul ain wal ardu tusammi al mar'ata firasha domin a ɗabi'ar larabawa sukan kira mace a matsayin firash mana sukan kira ta a matsayin shimfiɗa a salon luga na larabci sukan kira ta shimfiɗa kuma sukan kira ta libasan suna kiranta izaran duk waɗannan ibarori ne da larabawa suke amfani da shi na kiran mata imma su ce firashan wa izaran wa libasan. Shi yasa kamar har Allah subhanahu wataala yayi amfani da wannan ibara, kamar yadda ana aka ce wa kurushin marku'a, ana nufin mata. Kuma a cikin Bakara Allah madaukaki ai ya ce kunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Kaga ashe kenan mata ana amfani da wannan lafazi na libas, a ce tufa. Allah sai ya ce ai su mata tufafin ku ne, kuma kuma tufafin su ne, saboda sukan isti'mali da wannan kalma suna nufin mata idan sun ce libas. To nan Allah ta'ala ce wa furushin marfu'a, ana nufin mata bi dalili kaulihi, saboda fadin abinda Allah ya yi a ayar da take biye, yace inna ansha'nahunna. Kaga sai nuna maka mata ne insha'a, ashe kenan ba shimfidi ne ordinary shimfidi ba, shimfidi ne wanda Allah ta'ala ya tanada da kuma mata masu karamci, mata masu daraja, mata irin wanda rai yake so, ba wanda ai a baya Allah madaukaki ya ambaci cewa suna da dukkan abin da ake bukata na dabi'a, ko Allah ya ambaci wannan. To Allah ya ce inna ansha'nahunna, lalle mu ne muka kage su, su waɗannan matan, insha'an muka musu kagawa sabuwa. Kenan wannan yana nuna ko da matan duniya ce ta shiga aljanna, Allah subhanahu wataala ya aurar da ita in ma ga mijinta, ko kuma aka aurar da ita ga wani, idan har shi bai samu martaba da ya kai aljanna, ko kuma yake matsayin da ita take ba, sai aka daga mata daraja, to Allah madaukaki zai sake mata halitta, ita ma ta fada karkashin inna ansha'nahunna insha'a. To nan da muka ji a cikin hadisin Anas an Malik a baya, wanda yake bada labari na wata mata tsohuwa, ya zo shi da siga mabambanta, a can an ambaci cewa ta je ne ta yi tambaya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, da kuma zai fita sai ya ambata mata magana, magana kuma wacce take taraha, kamar yadda Anas ya ce wa ma zahaha, Annabi sai ya mata raha, alaita masallaci yayi sallah ya dawo baiwar Allah tana kuka. To haka nan yazo a wata riwaya daban, ruwaya anna imra'atan ajuzan ja'athu sallallahu alaihi wasallama taqul, wata mata gyatuma taje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai tace ya rasulullah ud'u Allah li an yudkhilani aljannata, ya manzon Allah ka roƙa mini Allah ya shigar da ni aljanna mana. Fa qala laha, sai annabi yace ya umma fulan innal jannata la yadkhuluha ajuz, yace ya maman wane, ai aljanna tsohuwa ba ta shiga, ita kuma ga ta tsohuwa. To don Allah annabi ya faɗa haka, ai ba abin da ya rage sai kuka, ta dinga sharqa kuka har annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo kuka take yi. A waccan riwaya ta Anas ummul mu'minina Aisha, ita ce tace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya manzon Allah, wance fa banda kuka ba abin da take yi saboda abin da ka faɗa mata. Shine annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya mata bayani, bayyana laha garabahu annal ajuza lan tadkhula aljannata ajuza, sai ya nuna mata abin da yake nufi, raha ya mata, ai tsohuwa ba za ta shiga aljanna tana tsohuwa ba, bal yunshi ahallahu khalqan akhara, Allah zai kage ta ne a wata halitta daban, fatadkhulaha shabatan bikra, ta shiga aljanna tana matashiya budurwa, watala alaiha qaulullahi ta'ala, sai annabi ya karanta mata wannan aya, inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Kenan kaga annabi yayi fassara, ashe wannan bai takaita ga qurul ayn kawai ba, da Allah ta'ala ya ce inna ansha'nahunna insha'a, ai lalle mu ne muka kage su kagawa, ba qurul ayn kawai ba ne. Dangane da wannan hadisi sai ya zamanto ashe har matan duniya waɗanda za su samu shiga aljanna Allah subhanahu wataala zai sake musu kaga musu halitta, kamar yadda kai ma ba haka za a barka ba, da wani alsarka, wata mayawiyarka, da wani abin nan, gashi nan dai duk waɗannan abubuwan matsalolin babu su a aljanna. Tas za a yi ka sabo fil ƙarƙarfa lafiyayye ɗan shekara 33 kuma ba tsufa. Abincin duniya ke sa tsufa, amma abincin lahira baya sa tsufa. Shi yasa ka lahira ba bawali, babu zufa, ba tofar da miyau, ba majina, ba hawaye, balle bayan gida mai za a yi da shi. Ba abin da ya dame ka da irin waɗannan abubuwa, nakasa ce, kai halittarka tana da nakasa. Shi yasa ka Allah subhanahu wataala a nan duniya sai ya zamanto kana raguwa, kana raguwa kana raguwa kana raguwa tunda kana karami har ya zaman to kana cin abinci ka zama babba har ka zama babba kuma sai ka sake dawowa bayan ka kai karfinka sai kuma ka sake tankwasawa abun yana raguwa sai kuma ka sake komawa da i wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur ku ai haka abin yake kasancewa to aljanna duka ba haka abin yake ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ansha'nahunna insha'a lalle mu ne muka kaga su kagawa kuma wacce take sabuwa nan mallan yace ai urul ayn min ghairi wiladatin wa tuhurul ayn ba wai ai fassu akai ba wancan hadisi ya fayyace mana bai tsaya kai ga urul ayn kamar yadda mallan ya fassara a nan ba faj'alnahunna abkara kuma Allah ta'ala sai yace sai muka sanya su kuma wato budurai yan mata budurai azara kenan in an ce azara wacce take budurwa ba a taba kusantar ta ba ai shi sai aka ce lam yaqni sunna insun qablahum wala jan to Allah ta'ala zai sanya su ne budurai kullama atahunna azwajuhunna wajaduhunna azara duk lokacin da wato mazajen su suka je musu sai su tadda su a matsayin budurwa ba wai cewa za a ce yanzu kuma ta zaman to shikenan ba zauna ba saboda ka mijinta ya je kusa ya zauna shekara da shekaru da ita yanzu abun ya abi a'a kullun abu duruwar ta take kaji wani iko na ubangiji kuma Allah ta'ala yace uruban sannan za a sanya su kuma masu tsananin dege ne da kewar mazajen su kaji wani abu karin dadi masu tsananin kewa ne da bege na mazajen su uruban kenan bidammir ra'i wa sukunha jam'u arub wa hiya almutahabbibatu ila zawjiha ishqan lahu wadda wato mijinta yake matukar kaunarsa ita kuma tana da matukar kaunarsa tana kewarsa tana begensa kullun a cikin begen mijinta take dan dama ai an ce maqsuratun ko hurun maqsuratun an takkace su ba wanda suka gani kuma an ce qasiratut tarf idan su bai taba ganin kowa ba to don haka mijin su su Allah subhanahu wataala kawai ya kimsa musu kauna ba abinda su ba wanda suke kauna a duniya kamar mijin da aka bata shine qurban suna masu matukar bege da kewar mazajen su atraban kuma tsararraki ne duk matan da za a baka a cikin aljanna ai mun ji hadisi a bayan in ba mu manta ba ana bawa mutum mata nawa ne mata nawa ake bawa mutum nawa mata biyu kowa biyu ake bashi masu shahada su ana musu ne ana kara musu guda nawa guda 70 barakallahu fiku ana kara musu 70 kaga wanda ya sha shahidi shi ya zai samu 72 kai an barka da biyu to dukkan su tsararraki ne da za a baka kai shahada baka 72 na duk kowace tsararraki ne ba wanda ta buwata tsararraki ne ballantana wata ta yi ma wata gadara kuruciya duk daya suke daidai ne kuma haka za su tsaya ba wanda ta buwata atrabar jam'u tarbin kenan ai mustawiyatun fi sinni daidai suke cikin shekaru fa yuqalu fi nisa in mata ne ana cin su atraf tsararraki idan maza ne kuma ana cewa akran tsararraki Allah ta'ala yace duk wannan dadin yayi tattalin sa ne gawa li ashabil yamin mazowa daman nan ma'abuta dama waɗanda aka ambata ai waɗanda za su amshi littattafin su ta hannun dama Allah ka sanya mu a cikin su ai mun ji abin da Hassan al-Basri ya ambata ko yace ai su al-muqarrabun yace wannan ka sun riga sun wuce mu dai muna roƙon Allah ya sanya mu a cikin ashabul yamin to Allah yayi tanadin wannan li ashabil yamin sila ne na ansha'ahunna ko kuma na ja'alnahunna wa ashabul yamin hum ashabul yamin din nan kuma Allah ta'ala yace thullatun minal awwalina wa thullatun minal akhirin wadancan kuma al-muqarrabun su kuma aka ce ne thullatun minal awwalin wa qalilun kaga sai aka ce kadan ne a cikin yan baya can mun ji abinda al-mufassirun suka fada da abinda har daga cikin sahabbai zuwa tabi'ai wanda suka masu fassara suka fada me ake nufi wa qalilun min al-akhirin sunnatun min al-awwalin suwanin wa na al-awwalun din da aka ishara zuwa ga sun ji bayani akan wannan to amma nan da aka ce sunnatun min al-awwalina wa sunnatun min al-akhirin wannan kuma yana nufin sunnatun min al-awwalin ay al-qurunul madiya wa sunnatun min al-akhirin ana nufin su kuma min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam me ya saka aka bada wannan bayani hadithi ya zo shi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito hadithi daga Abdullah ibn Abbas hadithi ne wanda yake mun san shi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce urbat alayya al-umam an bujiro mini da al-umumi yace fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahdu rajul sai wa ma'ahu ar-rahdu sai naga wani annabi tare da shi akwai jama'a ina tare da jama'a masu yawa wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan wani annabi kuma sai an ganshi mutum ɗaya ne ya yi imani da shi ko mutum biyu wan nabiyya laysa ma'ahu ahad naga wani annabin ma aka nuna min gashi ana tsaye a kiyama amma shi kuma babu ma mutum ko ɗaya tare da shi ai wasu ma kashe su aka yi ko kaga wani ma annabin an aiko shi ba wanda ya yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallama yace id rufi'a li sawadun azimun sai aka nuna min wasu jama'a masu yawa naga su da duhu fadanantu annahu ummati ne tsammanin ko al'ummata ne faqila li sai aka ce mini haza musa wa qaumuhu wannan annabi musa ne da jama'arsa walakin unzuru ila al-ufuq sai aka ce amma duba can sararin sama fa nazartu sai na duba fa iza sawadun azimun sai naga wani duhu mai yawa faqila li sai aka sake ce mini unzur ila al-ufuq al-akhar duba ɗaya gefen ba fa iza sawadun azimun sai sake ganin jama'a masu yawan gaske faqila li hadha ummatuka sai aka ce wannan al'ummar ka ne wa ma hum 70000 yadkhuluna al-jannata bighayr hisabin wala adha a cikin akwai al'umma mutum 70,000 wadanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da wata azaba ba yan direct entry ku kashe tubun mihsan annabi ya ce yana ciki sauran ko ba a kirga mana ba kuma mun ji ai bayani a baya ko mun karanta wannan hadisi amma a ishara aka yi zuwa gare shi kuma a waɗansu ruwayoyi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci cewa bai tsaya a 70,000 ba kowane 70,000 kowane 1000 za a sa masa 70,000 kuma duk sannan kuma bayan wannan kowane ɗai a cikin wannan lissafin shi kuma za a sake ƙara masa 70,000 kaga kenan lissafin yana da yawa wannan duka a cikin al'ummar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kaga an nuna a cikin al'ummar annabi Musa alaihi salam akwai ƴan aljanna a cikin al'ummar wasu mutane annabawa akwai ƴan aljanna amma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne suka fi kowa yawa shi yasa kai zo cikin wani hadisi wanda yake Abu Isa at-Tirmidhi ya rawato hadisi ne wanda yake hasan an samu hadisin wato daga Buraida ibn Khasib yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahlul janna 20 wa 100 wato ahlul jannati 20 wa 100 wa 100 saffin mutanen aljanna sahu sahu ne 120 ba wai mutum ko dubu ko a sahu sahu ba musamman wani adadi ne a cikin kowanne sahu ba amma annabi ya ce sahu ne guda 120 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce 80 minha min hadhihi al-umma sahu 80 daga wannan al'umma ne ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal 40 min sa'irul umam sahu 40 kuma daga cikin sauran al'ummomi kaga kenan an sami sullatun min al-awwalin wa sullatun min al-akhirin kaga anan wajen ashe al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kai bibi sa uku ba ma wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata yace kuna so ku zamanto ku ne wato rubu'in yan aljanna suka ce na'am hadisin Abdullah ibn Mas'ud ko ai mun ji shi a baya mun tuna to kaga wannan ya sake nuna percentage din ma ya sake yin yawa to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sullatun min al-awwalin wasu jama'a ne masu yawa daga cikin mutanen farko wa sullatun min al-akhirin da kuma wasu jama'a masu yawa daga cikin al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wannan hadisi na Abu Isa ya ishara kenan al'umma annabi sun fi yawa saboda al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta fi fadi Allah madaukaki ya aiko kowanne annabi ne zuwa ga jama'ar sa shi kadai amma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya wato annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi zuwa ga dukkan mutane ne kuma tun daga zamanin sa har zuwa ƙarshen duniya don haka kaga idan an sami waɗanda suka fi yawa a cikin al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin mamaki bane falala ce ta Allah subhanahu wataala aya ta 40 anan ne zamu aje karatun namu nace dama zamu rufe dama nace in insha Allah bana zamu rufe karatun namu ne a cikin aljanna muna roƙon Allah ya tara mu cikin aljanna baki daya Allah ya sa mu dace kafin da muka bututun magana ayi hakuri a gurguje ban sani ba ko a cikin minti biyu akwai wanda zai ci wannan littafin dashi nan sharh kitab at-tauhid wanda Sheikhul Islam Ibn Abinam Sheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya rubuta amma wanda ya masa sharhi kuma shine Salih Ibn Abdul Aziz al-Sheikh babban mufti na Saudiya da tijon arziki sharh kitab at-tauhid kun ga littafin to Allah sa akwai wanda zai ci bugu daya zan waiwaya a cikin karatun da muka yi a baya yayin da ake karatu a cikin suratul najm da ana karatu a cikin suratul najm an ambaci wahayi da ake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko a cikin bayanai sai muke bayani akwai salon wahayi da yake zuwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wannan ne nake so a faɗa muku shin salon wahayi da yake zuwa wa annabi sallallahu alaihi wasallam kam guda nawa ne kuma sai a kirga mun su sannan a yi bayanin dukkan wannan salon qur'ani yana zuwa masa kanan din nayi wannan bayani Allah sa akwai dalibin da zai kiyaye ga dai littafin ban sake dagawa ko wanda zai ganshi ya tuno ansar da wuri mun ambaci salon yadda ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi wa alaikum salam ya ce guda uku ne kirga sun ji wanne ne wanda malaika kai wani irin abin nan salo aka ce ai ambata mana salam ci gaba akwai wanda yake zuwa masa a mafarki ka ce uku ne kuma ka faɗi biyu na'am faɗi
guda uku ne kuma inda
ya faɗa na'am
akwai na farko malaika yake ya zuwa masa face to face wani da zai zo masa a kogon hira za ka masa na ikira shi ne wahayi na farko za ka masa sannan na biyu iya samu a mafarki in ana biya mafarki shi ma kamar wahayi ne kamar ya lokacin kuma shi ne kamar hadisi kudisi da yake zuwa masa ko kuma ko kuma ilhama da ake yi iya samu shi ne zan guda masa shi
ba wanda ya ci littafin ai yanzu duk an ba da ansar na'am yana zuwa masa salo ta siffar mala'ika zai ji sauti kamar yadda yake jan buga sasari kamar yadda zaka ji shi sosai haka yake jin sa ba zai ji komai ba sai abin da aka masa wahayi to salo na farko kenan faɗa mana nabiyin a gurguje nabi yakan zo masa a siffar mutum yakan zo wani lokaci a siffar sahabi wa diyatul kalbi to ga ya mana na uku na uku yana zuwa masa a cikin mafarki idanunsa yana bacci zuciyarsa ba ta bacci ya kai sharhi sai me sai wanne ai anan ya ambata maka ba an faɗa maka na hudun shi wannan ya faɗi na hudun shi ne wanda ake kimsa masa kamar yadda ya ce inna ruhal qudsi alqafi ru'i wannan dai su ne salo guda hudu to a cikin wannan salo guda hudu wanne ne qur'ani yake zuwa masa dukkan su guda hudun ana iya masa wahayin qur'ani ta salo hudu hudu ne ba uku ba wanne ne na farko to barakallahu fik amika masa littafi
Magaji Baffa Suleiman ya gabatar da wannan zamu iya kiranta kyauta ta musamman ga ɗaliban ilimi da suka halarci wannan wuri na tafsir a bana. Dama malam ya yi alƙawari kuma alƙawari ya cika kuma alhamdulillah wannan ya nuna cewa ana fahimtar karatu da ake gabatarwa na tafsir. Kamar yadda aka tsara yau rana ne da za a gabatar da jawabai. Kuma jawabi na farko shine abinda malam ya gabatar a yanzu wato budewa da kuma gabatar da dan takaitaccen tafsiri da kuma wannan kyauta da malam ya yi alƙawari yace in an amsa tambayoyi zai gabatar kuma an gabatar. Kafin nan muna maraba da manyan shugabanni da kuma malamai da suka iso waɗanda suna gabatar da tafsirai a wurare daban-daban. Na hango Dr. wato Abbati Umar da Dr. Bello Ahmad Musa da kuma Malam Adamu Musa Shabiri sakataren majalisar malamai da Malam Mustafa duk ga su nan waɗanda suna gabatar da tafsirai a wurare daban-daban amma saboda an riga an gabatar da tafsiran da yamma kuma wasu ma da daddara har sun rufe domin su halarci wannan muhimmin wuri. Muna maraba da ɗan iyan Katagun Alhaji Mai Gadau Umar tare da sauran waɗanda manyan baƙi da aka gayyato da suka samu halarta. Ba za a tsawaita jawabi ba, zan gabatar da abin magana ga shugaban ƙungiyar Jama'atul Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna na wannan ƙaramar hukuma tamu ta Katagun Alhaji Ibrahim Atta wanda zai gabatar da jawabi na maraba da baƙi. Shugaba. Yau a laida aka hau.
Ok. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad bin Abdullah. Assalamu alaikum ya jama'atul muslimin. Wa alaikum assalam. Cikin ikon Allah, Allah ya kama wannan lokaci wanda na wannan lokaci Allah ya sanya albarka ciki. Kuma hakika mun yi godiya kwarai yadda ainihin ɗan uwa suka sanya ainihin wannan al'amari ya zo ƙarshe wadda shi ne ƙarshen wannan ainihin bayanai da aka yi Allah sun yi albarka ciki. Kuma waɗanda suka yi wannan Allah ya albarkace su. Muna fatan yadda aka zo lafiya Allah ya sa kowa a goɓe kuma gidansu lafiya. Mun gode Allah ya albarka. Assalamu alaikum.
Allah ya kure malam Nasir Mustafa nake so in ce sai in ce malam Mustafa. Cikin malaman da suka halarta akwai Gwani Suleiman Abdullahi wanda shi Gwani Suleiman Abdullahi a bana uwar kungiya ta ƙasa ta tura shi can Mina jihar Neja inda ya ja baki ga Dr. Abdullahi Kazauri kuma shi ma har sun rufe tafsir har ya iso gida muna maka maraba da dawowa da isar da iyalai lafiya. Abu na gaba shine za mu saurari rahoto daga shugaban kwamitin marayu na wannan ƙaramar hukuma wato Malam Muhammad Awwal Magaji wacce jama'a dai sun ga yadda bana aka yi ta ɗawainiya wajen neman tallafi ga marayu. To za mu saurari shi Malam Muhammad Awwal domin ya gabatar mana da rahoton yadda abin ya kasance.
Bismillahir Rahmanir Rahim. wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ah, muna ƙara godiya wa Allah subhanahu wata'ala da yabo bisa ga biyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan wannan muna ƙara godiya ga shi malamin da ke gabatar da tafsir a nan waje. Mai sunan baba, Allah saka masa alheri. Sannan kuma waya ta musamman ga dukkan al'umma, jama'a ɗaiɗaiku da suke taimaka wa wannan kwamiti na marayu. Da fatan Allah saka masa alheri ya sa masa mizani. Babban maƙasudin kafa shi wannan kwamiti namu na marayu, wadda shugabannin wannan ƙungiya namu na ƙauye kuma suka ɗora mana nauyi, shi ne bididiyi marayu da marasa galihu, wato marasa ƙarfi, wajen hidimtawa na musamman ciyarwa da karantarwa. Dama daga ciyarwa sai karantarwa. Ciyarwa sun ƙarawa a hakinmu san yadda za mu ciyar da marayu da kuma karantar da su da tubatar da su da aurar da su, ba kuma aure gaba ɗaya ba, a tallafawa wajen aurar da su. Dan da aka ce aure wani zai tsamman cewa za mu ɗauki ɗauniya ɗari bisa ɗaya na auren alani, ba haka bane batun. Mu iyana mu tallafi ne. To a ƙarƙashin wannan shekara ta gabata mun samu tallafi daga hannun al'umma a na kuɗi kimanin naira 625.79, 625 da naira 79 wanda muka samu a hannun ɗaiɗaiku da masallatiyar sauran jama'a suke taimakawa. Allah su abara kenan. Saboda rahoton namu zai cika gaba, ba mu kammala abubuwan da muke so mu kammala ba. Dan jibi insha Allah za mu cika da ci da gidaje 200, kamar yadda muka ciyar a satin da ya gabata mun ci da gidaje 210. To insha Allah jibi za mu ci da gidaje 200. A yanayin yadda muka ciyar din da wanda suka tallafa da kayayyaki da kayan abinci da sturu, mun samu tallafi a hannun jama'a. Allah saka musu alheri. To da muka zauna muka ga cewar akwai buƙatar abinci a yawan tashi, kuma abinda muka samu na tallafi daga nan al'umma yayi karanci. To sai aka ba mu shawara muka ɗauki kuɗi daga cikin kuɗaɗen da ake samu tallafi wa ƙara kayan abinci. To Allah da ikonsa muka zo ranar da ake raba abinci a nan wurin da kayayyaki da tufafi. Mun kasa abubuwan abincin da tufafi da komai kashi uku. Duk gidan da ya zo na marayu mun kasa za mu washi zaɓi ga abinci ga sutura. Muna da abinci ɗauri ɗaya, muna da shadda, muna da turmizani da kuma karan yara. Duka wani tuba kun fasabi ne. To ma Allah da ikon sai da kayan abincin nan ta sai kare. Sannan sai aka wace su wannan sutura kuma. Saboda ka ashe akwai buƙatar jama'a su tallafa da musamman da kayan abinci. Dan ana buƙatar abinci ƙwarai da gaske. To kuma yadda nace a cikin jawabaina cewar abin da ya gabata na bare zan faɗa don banin ba mu kammala gaba ɗaya ba. A bara mun sanya yara 33 a makarantu daban-daban. Abin da ya kama makarantun Islamiya da na boko, kai ta da ma makarantun kuɗi. Dan shi kansa maraya shi ba ya ji shi ma dan ɗa ne cikakke. Dan a yanzu haka muna da marayu wanda suke makarantar kuɗi. Za a ba a ɗauke su a boss, a aje su a boss. Kaftan karshi ma da boss da wansa. Saboda haka wannan abu ne wanda yake muna ƙara gode al'umma suke tallafa masu suke agaza mana. Sannan a bara kuma kamar yadda muka ce mun sa yara 33, mun aurar da ko mun tallafa wa mata guda uku waɗanda ba su da halin aurarwa. Dan bara anan na yi magana cewar akwai wata baiwar Allah ta zo suke kokawa, an ba da ita wajen mutane uku suna fasa saboda babu abin da za a aurar da ita. Sai ta neman taimako har ma wani ci zai taimaka mata, amma sai ta ba da kanta. Ko da muka ji wannan magana gaskiya hankali mai tashi. To a bara mun yi kokari wannan mata an aure ita kuma Allah da ikon sa mun samu labari har mata samu karuwa. Saboda haka yana daga cikin ayyukan da wannan kungiya ta dora mana da na wannan hidimar marayu. Sannan kuma akwai harka ta asibiti. Duk wanda yake maraya ne idan har ya rubuto za mu ga ya za mu tallafa masa wajen saya masa magani da daukan daure jinyar sa. Amma gwargwado tallafa da ba za a ɗauka 100% ba. Bayan wannan kuma tufafi da abincin kamar yadda muke faɗa ba wai sai a Ramadan ba. Duka kowane lokaci yanzu haka akwai applications a takaddun neman a sa yara makaranta da kuma na aurarwa din suna nan jibi guda wanda cikon Allah in Allah ya da zamu saka wani committee karami wanda kamar yadda wannan na cewa wannan ma da nemo wa tallafin kudaden nan akwai committee da muka saka karamin committee da muka aiki kamar haka ba tare da su suka taimaka mana karamin shugabancin Mal Rabi Malaki wanda shi Dr. Yusuf Abdullahi yake ba sakatare su Aminu Ibrahim din suna cikin wannan committee din Dalai Islamin Muhammad to wannan committee ya taimaka mana to wannan a gaba ma insha Allah abin da ya shafi harka ta makaranta zamu ga yati masu ruwa tsaki a cikin harkar makaranta su ba mu shawarwarin yadda zamu samu mu sanya yara a makaranta din da kuma sauran abubuwa din saboda haka wannan rahoto shine na bara kuma bara mun ciyar da ko kuma raba kayan abinci a gidaje 250 ne to bana insha Allah zamu ciyar da gidaje 410 yanzu satin da ya gabata mun ciyar 200 insha Allah jibi zamu raba abinci da tufafin sawa a gidaje 200 saboda haka ta gaice muna addu'a ga waɗanda suka ba tallafi Allah ya saka musu alheri Allah kuma ya biya su kuma har yanzu kofa guda take muna fata za a ce maka kware da gaske assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh madam Muhammad Awal Magaji shugaban kwamitin marayu ya gabatar da rahoto dangane da irin ayyukan da wannan kwamiti yake gabatarwa abu na gaba shine yadda za a karbi wani rahoton kuma har ila yau kan yadda aka gabatar da tafsirai da kuma jawabin shugabanci an gabatar da tafsirai daban-daban a wannan gari namu da ma sauran garuruwa da ke kewaye da wannan karamar hukuma da wannan ko kuma gari na Azare inda maluma daban-daban bisa jajircewa da himma suka gabatar da tafsirai wani sau biyu wani sau uku wani da ya yi da asuba ya yi da yamma kuma ya zo ya yi da daddare duk da halin nan da ake ciki ga yanayin zafin rana ga yanayin zafin aljihu ba abin da za mu ce waɗannan malamai sai dai mu musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi malam Muhammad Labara Abdullahi sakataren wannan kungiya shi zai gabatar da wannan rahoto kan yadda aka tafiyar da tafsirin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها السلام عليكم يوم جماعة المسلمين bigirma ainihin ɗan ƴan katagun Alhaji Yakubu Umar shugaba na ƙungiya ta jama'atul zalati bidawa ya kamata sunna Alhaji Ibrahim Atta babban malamin mu wanda yake gabatar da wannan tafsir a wannan guri Dr. Magaji Baffa Suleiman shugaban majalisar malamai da sakatarensa da sauran ainihin dukkan jagorori ta kowane sashi na wannan kungiya waɗanda suka halarta wannan guri muna yi muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to da farko wannan committee tun a cikin wata na shida yayi kokari cewa lallai a fara shirye-shirye saboda mun fuskanci kasar tana da matsaloli ta bangaren kuɗi a hannun jama'a kuma ga aikin ainihin zai ci kuɗi da yawa kuma ga yadda abubuwa suke to saboda haka da farko abinda ita majalisar malamai ta yi wanda da mukan gabatar da tafsir din ne gurare 19 to bana kuma sai ya zamana an mai da shi har gurare 22 don haka buƙatar kuɗi ta ƙaru ga talauci da karaya sun ƙaru ga tsufa ga rashin lafiya suna fuskantowa ga kuma mutuwa suna fuskanto mu sannan kuma kowa yana fatan dacewa ya samu aljanna to saboda haka sai muka ga lallai hakan zamu ko da dadi ko babu dadi domin dama zamu nema ne a hannun hagu duk wanda yace sai ya samu dama zai wani aikin alkhairi to bai yin ba sai kuma mutuwa ta zo ta dauke shi to sakamakon haka muka fara wannan aiki a waɗannan gurare da muka ambata cikin ikon Allah. Wannan aiki mun fara shi sama da shekara 20 da ta gabata, amma dai duk da haka wannan shekara da muke ciki indai ta bangaren samun taimako ne, ita ne shekara da tafi kowace samun taimako. Ba don komi ba, saboda duk lokacin da ka faɗaɗa ayyukanka na neman taimako, to haka Allah shi kuma zai buɗe maka ƙofofin samu. In ba ku manta ba, bayan mun yi maganan tafsir, mun kuma yi maganan cewa akwai shaguna da muke ginawa a can masallacin Uthman ibn Affan da ke unguwar Matsango, wanda sun kai guda 13 shekara biyu da ta fara muka fara, suka zo haka da ta dawo suka tafi linta, suka tafi head course. To sai muka sa shi a cikin wannan aiki na cikin wannan shekara ta 1447. To alhamdulillahi, shi dai na tafsir insha Allahu ya kammala. To shi wancan kuma shi ne zai zama wani abu a gare mu, domin muna fata a ce a kokarin da za mu yi su kammala baɗi, sai dai mu nema a wani guri mu yi wani aikin. Kuma ‘yan uwa, abinda muke jawo hankalinmu, duk mutumin da ya dogara da cewa abinda zai gudanar da aikinsa kullum sai ya roƙa, to shi da failure suna haɗe. Amma idan ka fara wani tanadi, kwanan nan na ga wani abubuwa, wasu ƙungiyoyi masu yawan ƙarfin arziki na addini, sai na ga guda 10 duka babu namu a ciki, wanda yake sama shi ne yana da $368 billion, mafi ƙaranci suna da $80 billion a tsakanin haka. To ashe mu ma musulmai ya kamata mu dage mi wannan aiki. To da wannan ne muke kira ga ‘yan uwa musulmai waɗanda Allah ya sa suka samu damar ba da gudunmuwarsu saboda tafsir ɗin, da kuma waɗanda ba su samu ba, duka wanda ya samu sukuni, a yi ƙoƙari a sanya a cikin wannan account domin a ci gaba da kammala wannan aiki kuma mu fuskanci wani insha Allah. To bayan wannan sai kuma abubuwa da suka shafi ainihin report ɗin ba zai iya zama cikakke ba, domin ba a iya ba da report ba tare da kwamiti sun zauna sun ga nawa suka samu, nawa suka kashe, menene ya saura ba. To don haka insha Allah muka kammala za mu fito da report ɗinmu, amma dai tafsir kan ya kammala cikin ikon Allah, kuma wancan aikin ana da wani abu da zai zama an fara aikin da shi in Allah ya yarda. To muna addu'a Allah ya saka wa duka waɗanda suka taimaka wajen ba da gudunmuwa ta dukiya, da waɗanda suka ba da gudunmuwa ta shawara, da waɗanda suka yi amfani da ilimin su suka karantar, dukkaninmu muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi. To bayan wannan sai batun da ya shafi kuma al'amari na shugabanci, wanda aka nuna za a isar wa ‘yan uwa musulmai. Abinda su malam suka karantar da mu a tsawon waɗannan kwanaki 28 ko 29, to lalle ne yanzu za mu faɗe shi a taƙaice. Na farko, duk abinda suka faɗa mana wanda yake na alkhairi, wanda in mun aikata shi zai kai mu zuwa ga aljanna, ya zama wajibi kowane ɗaya daga cikinmu ya ɗabbaka shi domin kwaɗayin neman lada daga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan na biyu, duk abinda suka tsoratar da mu zai kai mu ga wuta, kowane ɗaya daga cikinmu ya yi ƙoƙari ya nisance shi domin gudun azabar Allah. To saboda haka lalle mu zama masu biyayya, masu kuma nisanta, wato abin da aka umarta da wanda aka hana. Sannan kuma wajibi ne mu nisanci saƙo, walau na gaba ne ko na harshe. Sannan kuma mu ci dukiyarmu ta halak domin mu cika sharuɗa na karɓan addu'a. To idan muka samu wannan insha Allah za mu dace. Sannan abu na biyu shi ne ilimi. Shi ilimin nan shi ne ginshiki na addinin Musulunci, musamman ilimin addini. Wajibi ne daga sama zuwa ƙasa, gwargwadon iko, kowa ya yi ƙoƙari ya zama ɗalibin ilimi har in ta kai zuwa gaba ya zama malami. Wannan zai taimake mu ƙwarai da gaske mu riƙe addininmu a ilmance ba a jahilce ba. Sannan kuma ilimin nan mu haɗa da ilimi na sana'a, domin duk wata duniya da ta ci gaba babu wata duniya da ta ci gaba da jahilci. Saboda haka ta kowane ɓangare ya zama wajibi mu zama mun samu ilimi, yadda ba za a layance wa al'ummar musulmai akan ilimi ba. Sannan abu na uku shi ne sana'a. Wajibi ne kowane musulmi na ƙwarai ya yi ƙoƙari ya nemi aikin yi, walau na sana'a ta ƙarfi ne walau na kasuwanci ne, walau na aikin hukuma ne, lalle ne dukkaninmu sai mun zama masu sana'a ne zamu wadatu da abinda Allah ya bamu har mu samu daman taimakawa wasu ko mu taimaki addininmu. Sannan in mun samu hanyar ko mu tsare amanar yadda ba za mu ci amana ba, domin akwai mutanen da za a sa su cikin al'amarin don su zo a rufe asiri sai su ci amanar junansu. To, a ƙarƙashin wannan muke kira ga duka ma'aikatan gwamnati, an shiga wani yanayi na rayuwa wanda mutum ya gama aikin ba kuɗi. Saboda haka duk wanda yake yin aikin gwamnati wajibi ne a gare shi ya tashi ya kama wata sana'a da zai rike kansa, saboda tunanin abin da zai faru gaba, domin ya faru wa wasu waɗanda suka gabata. Sannan abu na hudu shi ne abin da ya shafi biyayya. Ya zama wajibi ‘yan uwa musulmai mu zamanto masu biyayya da ake bamu a ƙarƙashin shugabanci na musulunci. Matuƙar umarnin nan da aka bamu bai saba ma shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala ba. Idan kuwa aka bamu abin da ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala, to sai mu samu waɗanda suka ba da umarnin mai yiwuwa a lokacin ba su fahimci abin ba, sai mu nuna musu cewa to abu kaza fa kuskure ne. In sun gyara dama abin da muke nema kenan, in kuma ba su gyara ba, to anan mu kuma za mu kama abin da shari'a ta yarda da shi, domin ba a da'a ga abin halitta wajen saba wa mahalicci. Saboda haka wajibi ne mai biyayya. Sannan dangane da shi kansa wannan hidima na tafsir, abu na biyar kenan wanda muke gabatarwa. Kullum abin da mu Najeriya muka ci baya shi ne, kowane aiki aka yi shi, ko da za a yi shi baɗi, to ba a yin wani tanadi saboda baɗin, sai baɗin ta zo. Yanzu ga shi an fi shekara ɗari ana aikin hajji, amma duk shekara kaman bana aka fara. To, a nan muke ba da shawara ‘yan uwa musulmai, don Allah duk wanda ya samu sukuni, dukkanmu da attajiranmu da talakawanmu a riƙa jefa kuɗi a akawunt ɗin da aka bayar na Ramadan Tafsir Committee, yadda in lokacin ya zo sai a ga ana da wasu kuɗaɗe da za a fara aiki da shi. To, kun ga a nan ne ko da mun samu ƙarancin ba da taimako daga al'umma, to insha Allahu abin da muke da shi ɗin zai riƙe mu zuwa wani lokaci. Sannan abu na shida kuma shi ne shi kansa wannan hidima ta Ramadan, duk da ya gabata, lalle ne mu ba da cikakken haɗin kai. Duk lokacin da ɗan adam yake son ci gaba a addininsa, to ya yi ƙoƙari ya ƙirƙiri hanyoyi na samun kuɗin shiga. Yanzu misali, da man da za mu saya bai wuce ɗari kaɗan ko wani abu ba, yanzu sai mun sa ma 6,000 kuma a gan shi a cikin galancin ƙasa. To, don haka wajibi ne mutane a ci gaba da ba da haɗin kai a wannan tsari, kuma haɗin kan ya zama na cewa mutanen sun ba da gudunmowar, domin in an kammala sai dai su ji labarin cewa aikin da muka sanya na shaguna Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu nasara a kansu, ana samun ci gaba. Abu na bakwai kuma shi ne saninmu ne cewa a can baya muna tafiya ne haka, ‘yan uwanmu musulmai sai dai su tafi Saudi Arabia, ko su tafi Sudan, ko su tafi Chadi, ko su tafi Niger, ko su tafi Malaysia da makamancinsu. To, kuma ni ainihin ƙasar Sudan ta taimaka wa mutanen Najeriya wajen sashin ilimi. To, yanzu ku duba yadda ainihin ƙasar Sudan ta zama abin da ake nema ma ta zauna, ta zama ƙasa mai zaman kanta, ta zauna lafiya, an ragargaza ta, an wargaza tattalin arzikinta, an kashe mata al'ummarta. To, don haka muna musu addu'a Allah ya dawo da su, ya dawo da wannan tsari, su ci gaba da taimakawa. To, dangane da haka shi ne ita ma ƙungiya a cikin wannan ƙasa ta mu ta Najeriya ta yi ƙoƙari na ainihin kafa university ta kanta, wanda kuma ana nan ana ci gaba da aiki a garin Haɗeja da ke jihar Jigawa, kuma cikin ikon Allah akwai tsangayoyi da suka kammala, an gama gininsu, an tona bohol-bohol, an yi kwalta a makaranta, senate building ya yi nisa, azuzuwa sun samu. To, yanzu kawai ana sauraro ne daga National University Commission su ba da umarni, in Allah ya taimake mu, a fara gabatar da ainihin karatuntuka. To, dangane da wannan shi ne muke kira ga dukkanin al'ummar musulmai. Dukkanin al'ummar musulmai ba mu ɗauke wa kowa ba. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu lokacin watan Zulhijja, za a yi aikin hajji, muna barar wannan fata abin kowane ɗan uwa musulmi da yake Najeriya, musamman yanzu mu da muke nan cikin garin Azare ko Katagun local government, da yawan al'ummar da Allah ya yi mana, da yawan mutanen da muke da su, da rufin asirin da suke da su, ina tabbatar mana da cewa idan kowa zai ba da fatarsa, to fatar da za a samu a Azare kawai za ta kai ta miliyoyi. To irin wannan fatu su ne ake kai su a sayar da su akan darajar su a kamfani, a ɗauki kuɗin aje a sa aikin university ɗin. To ashe kun ga anan duk wanda ya bayar ya yi sadaka mai gudana, kuma ya ce maki raye ilimi, don haka ba ƙaramin alkhairi ya samu ba. In ya samu ‘ya’yansu suna masa addu’a bayan mutuwarsa, zai zama yana kwanci a kabari ladansa yana samunsa. To dangane da wannan muke so da mai gida da iyalansa da maƙwabtansa da abokansa, kowa ya yi ƙoƙari ya ga ya ba da wannan sadaka ta fatun layya domin a samu gudanar da wannan aiki. Sai kuma ‘yan uwanmu tuzurai waɗanda ba su da mata, don su ma a yi tarayya da su a cikin lada na wannan aiki. To shi ne aka shirya cewa an yi rasidi na naira 100, an yi na 200, an yi na 500, to su ma in suka saya, to da wannan ne ake haɗawa a je a sayar, in an sayar sai a tattara kuɗin kuma sai a je a sa su a project din university. To don haka muna fata da shugabanninmu da kowa da kowa ya ji wannan abu, Allah taimake shi, taimake mu gaba ɗaya. Sai ɓangaren da ya shafi ainihin sallah ta Idi, kamar yadda aka ba da sanarwa cewa insha Allahu za a shiga sallar Idi ƙarfe 8:30. Don haka muke kira ga dukkanin ‘yan uwa musulmi su yi ƙoƙari su halarci masallacin Idi kafin lokacin, domin a gabatar da ainihin wannan ibada ta sallar Idi. Kuma Allah subhanahu wa ta’ala ya nuna mana tabaɗi da wadda take gaba da ita. Sai kuma ainihin malamai, wannan yaƙi da kuka yi ko wannan jihadi da kuka yi, muna roƙon Allah subhanahu wa ta’ala ya buɗe muku ƙwaƙwalenku da ƙirazanku, ya ƙara muku ilimi da basira domin ku ci gaba da yin wannan wa’azi wanda sanadi ne na shari'a ta al’umma ta musulmai baki ɗaya. Sannan ainihin waɗanda suke attajirai, waɗanda suka taimaka da dukiyarsu saboda wannan aiki, su ma muna musu addu’a Allah subhanahu wa ta’ala ya sakanya musu da alkhairi bisa ga wannan dukiya da suka bayar har aka gabatar da wannan aiki. Haka su kuma ‘yan agaji ba dare ba rana, ta kowane ɓangare ka je za ka gansu, su ne wayarin, su ne da lura da security, su ne masu lura da tsayuwar jama’a. To su ma muna isar da godiya ta musamman a gare su a madadin shugabanci na ita ainihin wannan ƙungiya ta Jama'atu Izalatu Bid'a wa Iqamatu Sunna. Daga ƙarshe muna addu’a Allah subhanahu wa ta’ala ya sa dukkan mutanen da suka ba da gudunmawarsu ɗin nan, da mu da muke sauraro yanzu gaba ɗayanmu, Allah subhanahu wa ta’ala ya haɗa fuskokinmu a cikin aljanna ta Firdausi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawabi ko kuma rahoto kan yadda aka gudanar da tafsirai a bana, tare kuma da jawabi na shugabanci daga bakin Malam Muhammad Lamar Abdullahi Sakatare. Ganin cewa kamar yadda na faɗa ɗazu, duk da cewa lokaci ya ja, akwai maluma da suka gabatar da tafsirai a wurare daban-daban kuma sun halarta wannan wuri na rubo wannan tafsir a wannan majalisi na Masjidin Sunna. Daga cikinsu akwai Dr. Bello Ahmad Musa, wadda shi ya gabatar da tafsir a asibitin koyarwa wadda aka fi sani da asibitin FMC a wannan Ramadan, kuma daman shi yake gabatarwa da tafsir a nan da daddare, sannan da yamma kuma yana gabatarwa a masallacin gidan Dr. Murtada Anda Aliyu. Za mu yi amfani da wannan dama mu kira dokta domin shi ma ya zo sanya albarka ga wannan al'amari na rufe wannan tafsir na bar.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada fiskokinmu a wannan majalisi mai albarka wanda aka kwashe darare 27 a cikin wannan wata mai alfarma ana lazumtar littafin Allah madaukakin sarki wajen bayani da sharhi domin a fahimce shi kuma a samu albarkar da ke cikin sa tare da yin aiki da shi ɗan uwa Allah ya muna ni'ima mai girman gaske mu jinjina wa Ubangiji mu gode masa Allah madaukakin sarki da ya sa muka kawo wannan wata muna raye baya ga haka muna cikin koshin lafiya kuma muna cikin musulunci Allah madaukakin sarki ya sa mun yi babban rabo mun yi babban riba wajen azumtan wannan wata mai alfarma wannan na farko kenan na biyu kuma yanda muka lazumci wannan majalisi da ake karantar da littafin Allah wato alqur'ani hakika ubangiji ya gama mana komai ba zan tsawaita ba zan mana ishara guda biyu da za su fito mana da girmar ni'iman da ubangiji subhanahu wata'ala ya mana na rayuwa ta yadda muka kawo wannan wata muna raye baya ga haka kuma muka kawo wannan rana ta 27 gashi ana ruka tafsiri ni'ima ta biyu ta lafiya wani yana can gadan asibiti yana kwanci bai san inda kansa yake ba ibadin da kai ka samu kai na azumi da halartar majalisi na tafsiri shi bai samu wannan daman ba sannan na uku ni'ima ta musulunci wani yana nan Timothy ne wani John ne wani Chenu wani Eche kai ni'imomin da ka samu shi bai same su ba to ka jinjina wa Ubangiji subhanahu wataala idan mun kalli ni'ima ta rayuwa ɗan uwa bara yanzu akwai waɗanda da yawa ta yuka san su wasu dangi ne wasu makwabta ana tare da su a wannan majalisi ba na babu su suna karkashin kasa kai kuma Allah madaukakin sarki ya bakka da rayuwarka ka kawo wannan wata mai alfarma kana raye baya ga haka ya baka damar azumtar watan da kuma halartar majalisi mai girma irin wannan hadisi ingantacce wanda aka samo daga Talha dan Ubaidillah Allah madaukakin sarki yadda da shi daya daga cikin al-asharatul mubashsharuna bil janna hadisin da Ibn Majah ya fitar da shi cikin sunan ɗinsa da sanadi mai kyau Talha ya ba da labarin wasu mutane guda biyu da suka karbi musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga kabilar Baniyu ɗaya daga cikin mutane biyun nan ya fi ɗaya kwazo da himma wajen aikata ayyuka na alkaida kuma sun lazumci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to shi wanda ya fi kwazon sai ya yi shahada a wani yaki cikin yakukuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma wanda kokarinsa bai kai na ɗan uwansa ba sai ya yi nomal mutuwa amma ya yi jinkiri a kan ɗan'uwansa da shekara guda. To Talha ɗan Ubaidillah bayan komawan mutane guda biyun nan gurin Ubangiji sai kwanta bacci ya yi mafarki ya gansu a ƙofar aljanna. Su biyun da wanda ya yi shahada da wanda kuma mutuwa ce ya yi nomal mutuwa. Sai aka leko daga aljanna sai aka ce ma wanda ya mutu daga ƙarshen shiga aljanna sai shige abunsa. Bayan wani lokaci shi wanda ya yi shahadar shi ma aka leko sai aka ce masa kai mashi Talha kuma aka ce kai ba yanzu ba Talha da ya farka abun sai bashi mamaki sai yake labarta wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma abun sai basu mamaki suke ta tadin tsakaninsu har maganar ta koma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce to menene abun mamakin ciki shin shi wannan da ya riga shiga aljanna bai yi azumi na kwanaki kaza da kaza ba wanda shi ɗan uwansa da ya yi shahada bai samu wannan damar ba saboda ya mutu gabaninsa suka ce haka ne ya Rasulullah bai yi salloli kaza da kaza da kaza ba suka ce haka ne bai yi aiki kaza da kaza da kaza ba suka ce haka ne ya Rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa ma bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard ai ratan da ke tsakanin waɗannan mutane guda biyu na lada ya furatan da ke tsakanin sammai da ƙasa saboda shekara guda kawai da wannan ya dora kan dan uwansa duk da cewa dan uwan shahada ne kuma mun san matsayin shahidi sa'annan baya ga haka duk da cewa dan uwan ya fi shi kokari da kwazo da himma wajen aikata ayyukan alkhairi amma kuma sai ya dara shi a lada saboda shekara guda da Allah ya kara masa akan wancan kenan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya mana ta rayuwa wannan ba karamar ni'ima bace mu kimanta ta mu kalle ta sannan mu jinjina wa ubangiji abu na karshe da Allah madaukakin sarki ya bamu dama muka yi azumin wannan wata tun daga ranar 1 ga wata har yau gashi 27 baya ga haka kuma Allah ya bamu iko da damar halartar wannan majalisi Allah ya saka wa dakta da alkhairi dakta magaji Baffa Suleiman juhudi da yayi a wannan majalisi tabbas na san da yawa daga cikin bayin Allah sun amfana da fa'idoji masu tarin yawa da wannan littafi mai girma ya tattara an samu darussa da fa'idoji da amfani an mu'amalanci littafin Allah to waɗannan abubuwa guda biyu ɗan uwa ba karamin riba bace ga bawa a ranar gobe kiyama na farko azumin nan da muka yi ranar gobe kiyama zai zamo mana garkuwa wajen shiga wuta kuma zai mana ceto gurin ubangiji subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi wanda aka samu daga Abu Hurairah yace as-sawmu jannatu azumi da ka gani garkuwa ce garkuwa kamar yaya zai kange bawa da ikon ubangiji daga shiga wuta ibnu abbas yayi kokarin fayyace mana haka dai Allah madaukakin sarki bisa ga hukunci irin nasa za a sanya sirai akan wutan jahannama wanda kaurin siradin bai kai kaurin gashi ba in ka taba gashin ka kaurin sirai bai kai shi tsininsa kuma ya fi tsinin tako kuma babu wani mahaluki sai ya bi ta kan sirai wani zai biya afka ya fada Allah ya tsiratar da mu wani kuma zai samu ya wuce da daciki wani zai wuce da rarrafe wani zai wuce da tafiya wani zai wuce da sauri wani zai wuce da gudu wani kuma zai wuce kamar walkiya Allah ya samu cikin masu wucewa kamar walkiya to idan masu sako suka zo wucewa ta kan sirai karkashin sirai akwai kayoyi masu dafi wanda suke kamar kurar karfe sukan cafko mai sako su jeho shi cikin wutan jahannama gabanin ma ya fada da kansa to mai sako in ya zo wucewa za su kai masa hari su kai masa farmaki suna kokarin cafko shi to idan yayi azumin ramadana sai azumi ya tare sai su sake kai masa farmaki suna kokarin cafko shi sai azumi ya tare da haka ake samu ya sallaka ibnu abbas yace shine ma'anar fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama as-siyamu jannatu azumi garkuwa ne wa bawa daga afkawa cikin wutan jahannama to sai abu na karshe halartar wannan majalisi ɗan uwa da aka yi tai shi ma garkuwa ne ga bawa ga shiga wutan jahannama sa'annan kuma shi qur'anin ranar gobe kiyama zai zo ya ceci ma'abotansa su ne wanda suke halartar wannan majalisi da su malan da suke karantarwa da ku da Allah ya muku taufiki da dace wani yana can adaba ya bata lokaci a banza ko kuma sai Allah ya zabe ku ta kanas ya sanya ku cikin masu halartar majalisi mai albarka irin wannan to halartar wannan majalisi da aka yi ubangiji ya taskace mu duk wanda ya halarta kuma zai ci gajiyarsa ranar gobe kiyama shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce qur'ani zai zo ranar gobe kiyama yana mai ceton ma'abotansa hadisin abu umama al-bahili wanda imamu muslim ya fidda shi a cikin sahihinsa saboda haka ƴan uwa mu jinjina wa ubangiji mu godiya wa ubangiji bisa ga wannan ni'ima mai girma da ya mana ka'ida ta ubangiji kuma duk sanda aka gode masa sai ƙara wa bawa ni'ima kan ni'imar da ya masa sannan kuma mu yi godiya wa shi ma malam da ya ba da lokacinsa wajen amfanar da mu dama man la yashkuru nasa la yashkuru Allah ko wanda baya gode wa mutane to ba yadda za a yi gode wa ubangiji malam Allah ya saka da alkhairi wannan ni'ima da ubangiji ya mana ubangiji ya nana ta mana shekarar da za ta zo da wacce za ta biyo bayanta shekaru aru muna kaiwa muna cikin rayayyu kuma cikin musulunci cikin koshin lafiya sannan Allah madaukakin sarki ya ba mu iko da daman ribatar wata irin wannan shekaru masu zuwa a yi haƙuri na ɗan tsawaita a abinda na faɗi na dadai Allah ya ba mu ikon amfana da shi abinda na faɗi ji saukurkure kuskure ko tuntuben harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Dr. Bello Ahmad Musa Allah saka da alkhairi abin da doctor yace ya dan tsawaita to duk da cewa akwai dan sauran lokaci zamu gayyaci Dr. Abati Muhammad Umar domin shi ma yazo ya dan haskaka ko kuma ya dan ƙara mana bayani dangane da yadda tafsiran ya gabata shi doctor Abaji yana gabatar da tafsirai guda biyu shi ma da daddare da yamma da yamma a masallacin gidan marigayi Alhaji Ibrahim Bature da ke can kafin kuka da daddare kuma a masallacin Sana Abacha Street Doctor
A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا بركو منا ميكا قولير مغا الله مدعوك تنسركي ودرائي دمو زوا ونالانا تأشرين دبقي أتشكين وطر رمضان لنازونا ba wai nasiya zan yi ba sai dai tawo mai ka godiya ne a dukkan malamai wanda suka gabatar da karatuttuka a majalisai daban-daban da kuma shi Dr. Magaji Baffa Suleiman da ya rike mana wannan babban majalisi namu yake ta ba da kokari cikin lokutan da Allah ya hore masa muna addu'a Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi kuma ya ƙara masa lafiya da fahimta ya ba shi juriya da hakurin da zai ci gaban ɗaukan ɗawainiyar al'umma da karantar da al'umma da abubuwan da suke kama da haka sannan da faɗi wata magana guda ɗaya shi da cikin jawaban da sakatare na ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna yayi ya gwada mana cewa lalle da kuma shugaban kwamitin marayu sun gabatar da jawabai wadda a ciki ya kamata ƴan uwa mu yi ƙoƙarin ainihin mai jijjiga kanmu da ƙoƙarin faɗaɗa al'umuranmu mu dinga yin ɗawainiyar a kanmu mu maida ita kanmu musamman waɗannan neman taimako da ake yi don tallafa waɗannan mutane musamman marayu da hidimar karatu da karantar da al'umma to wajibi ne ƴan uwa mai tunani mai ƙarfi wajen samar da hanyar samun kuɗaɗe ta yadda za a yi irin waɗannan hidindimu a ɗazu a wajen rufe karatu na faɗi wata magana na ce idan ka ɗauki addini a arewacin Najeriya yawanci mutane ne suka fi amfana da addini ba addini ya fi amfana da mutane ba amma in ka ɗauke shi a waɗansu ɓangare misali Southwest shi ne yankunan Yoruba addini ya fi amfanuwa da su a kan yadda muke amfana da shi dalili shi ne har yanzu ba mu iya fitar da kuɗaɗe wajen ɗaukan ɗawainiyar al'amura ba sai na ba da wani misali na ce a shekara ta 2007 a lokacin Malam Jafar Allah bai sa ya rasu ba ko an kashe shi ba ya zo nan garin Azhar ya gabatar da wata muhadara lokacin da za a tashi a muhadarar sai ya faɗi wata magana ya ce ya je ƙasar Egypt ya je ƙasar Egypt nan sai suka haɗu da wani mutum ya ce abin da ya gani babban riga ce ya ce in ka ga babban riga mai za ka ɗauka ce ‘yan Najeriya ya ce to babban rigar mai kala ce ta atamfa ce ya ce mai kake nufi mai muku ga fahimta sai aka ce daga yankin Southwest sai ya ce to abin da nake so ku fahimta in kana so ka ci riba da mutum duk lokacin da ka je za ku yi magana kar ka bar shi da baka tambaya kai kai masa tambaya ma jawale ta karka barshe maka tambaya kai ne zaka masa tambaya yace dan haka sai ne ci gaba sama masa tambaya daga ina ya fito da ya kawo shi nan me yake yi ya aka yazo yace ya fito daga ibadan ne ya aka yazo yace wani masallaci ne na kamsu salawat cike daukan dawainis me yazo yi anan yace ya zo karatu me yazo karanta medicine ba ma addini ba medicine likitanci yazo yi yace to amma abin da zai baka mamaki yace mu musulmai gamu da masallatiya gamu da wurare da dama musamman arewacin Najeriya amma ba mu da hoppasan da za mu iya nuna masallaci guda daya mu ce ga waɗansu jama'a da ya dauka ya kai su makaranta ko da secondary school ko ga shi akwai bukatar yan uwa mu yi kokarin dawo da tunaninmu wajen cewa kar kai tunanin sai mai arziki sai wani a addini da kai mai taro mai sisi idan muna da himma wallahi za mu iya duk abin da ba a tsammani muna iya tuna ku tuna wani malami yake Kaduna Ahmed Adam Algartawi ba a neman taimako a majalisinsa mutanen da suke majalisin su ne kowa zai bada kudin wasu saboda haka ya kamata mu ma musulmai ahlus sunna mu koma irin wannan tsari don mu tallafa mutane Allah ya taimake mu muna fatan yan uwa mu dauki wanda ya zama mana darasin da za mu koma dukkan masallatayen mu mu kafa waɗansu kamitoci da za su tallafa wajen ɗaukan ɗawainiyar karatu da masu karatu da kuma ɗaukan ɗawainiyar marayu da duk yadda ya kamata muna roƙon Allah ya saka dukkan malamanmu da alkhairi Allah ya ba su lafiya da jimiri da haƙuri na ainihin karantar da mutane su ko wanda ake bin kansu wajen neman taimakon su muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ba su haƙurin baiwa mutane ko sauraron wanda suka zo neman tallafi a gare su muna addu'a gaba ɗayan mu Allah ya saka mana da alkhairi malam Allah ya ƙara mishi lafiya Allah ya ba shi haƙuri da juriya ya ƙara masa fahimta ɗan uwa masu saurare kuma ku yi haƙuri kowane bawan Allah da irin yadda Allah ya yi shi da irin ɗabi'unsa dole mutum ka saurare shi ka ɗauya da yadda yake rayuwa kowa da irin yadda Allah ya yi shi so da haka muna addu'a a junanmu gaba ɗaya Allah ta'ala ya maimaita mana wannan na watan Ramadan ya kuma sanya dukkan ayyukan da muka yi su zama karɓaɓɓu kuma Allah ya sa muna cikin waɗanda aka yanta su a wannan wata muna ƙara addu'a shugabanninmu na ƙungiya da ɗawainiyar da suke Allah ya saka musu shugabannin majalisai da masallataya su ma Allah ya saka musu da alkhairi sauran shugabanni da 'yan agaji da sauran jama'a duka muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi 'yan uwa da agajin su daga nan suwa muna musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum salam wa rahmatullah Dr. Muhammad Abbas Abdullah Allah ya saka da alkhairi to a gurguje kamar yadda aka saba a yau ma an tara kudi abinda ake tara tallafin marayu kudi naira 5,400 da kuma waɗanda suka kawo kayayyaki daban-daban na kayan yara set-set second hand da sauransu sai kuma a okay ba banki bane a masallacin bakin tasha su ma sun kawo kwamitin marayun kuɗi naira 11,120 da kuma yadina guda yadi biyu wato yadi biyar-biyar guda biyu yadi goma kenan da kuma gunda a yau abin da aka samu a kwando da aka zaga duk da cewa ma ba a zaga da kwandon da wuri ba amma dai an samu kuɗi naira 30,000 sai kuma abinda mata suke sauraron wannan tafsir sun aiko da kuɗi naira 14,100 suka ce a bai kwamitin tafsir sannan suka ce malam ya sanya su a cikin addu'a sannan shugabannin da suke gudanar da hidimomi su ma a gurin akwai shugabanni suka ce a baiwa dukkan mata da suke halartar wannan wuri a haƙuri saboda wata tana ɗan surutu za a ce ke bari wata tana danna waya suna ta ƙoƙarin su hana su wasu zai su ga sun ɓata rai to suka ce suna ba su haƙuri suna fata Allah ya sake haɗa su a wannan majalisi a baɗin Allah ya kai sai kuma waɗanda suka sanya kuɗi a yau ta banki akwai Aladi wato akwai Hafiz Sama'ila ya sa 1,000 akwai Zainab Muhammad Kabir ta sa 2,000 da kuma Muhammad Ismail Yusuf ya sa 2000. Jumlar abinda aka samu a yau a banki shine naira 5,000. Akaramakallahu, kafin mu je akwai ƴan uwa da ba su da lafiya, duk da cewa malam zai gabatar da jawabi na rufewa, akwai daga nan sai mu yi ga abun magana ga aran ma Nasiru Muhammad Diallo domin ya rufe mana wannan ga tafsir da aka rufe a yau da addu'a. Akwai akaramakallahu, akwai marasa lafiya daga ciki yanzu nan an fara wannan al'amari, akwai ɗan Alhaji Idris babu malam yana naga ana ta kira na a waya na shiga, yace da Allah babansa yanzu nan za a sa shi, za a shiga da shi ai damar aiki a FMC can, wato shine sai yace a fada abun wa'azi a sanya shi a cikin addu'a, dan haka yana cikin tiyata, Allah ba shi lafiya. Akwai aran ma bala ba ko yana zauna a gida ba shi da lafiya. Akwai su turakin katabu Alhaji Muhammad Gadauji, su Alhaji Ali Milla, su malam Ali dan Agaji, su malam Ahmadu dan Katsina, da dai da yawa suna nan, wasu a gida, wasu a asibiti, wasu ma suna tafiya da jinya, a haka suna rarrafuwa su zo wajen wannan tafsir ga dattawan mu nan suna zaune. So akwai Alhaji Abdullahi Mai Blaus, akwai dan Agaji malam Shahid da Daur da sauransu, Allah subhanahu wa ta'ala ya sani, da masu neman biyan bukatu na alkhairi. Wani ya rubuto takarda a karamakallahu, ya ce don Allah a sanar, don yana so shi ma ya taimaka ni. Ya ce malam wannan takarda ina son a sanar da ‘yan uwana direbobi waɗanda sun iya tirela, tukin tirela, amma suna zaune yanzu haka a gida babu aiki, kuma ga iyalai, ga iyaye, ga mai buƙatar aiki a matatar mai ta Dangote, wato refinery ta Dangote, amma fa tuki ne, sai ya same shi. Shi kuma zai yi hanyar da zai yi kokari ga insha Allah, in mutum ya cika ka'ida an dauke shi. Ya ce ga lambar wayarsa 08-0-347-21-42. Ya ce ga mai bukata sai ya kira shi ya mar bayani abubuwan da ake bukata, kuma baya bukatar ko sisi a matsayin na goro don zai sama wa aikin zai yi ne fi sabilin zaki. Lambar 08-0-347-21-42. Wannan shi ne lambar wannan bawan Allah, bai faɗi sunansa ba, amma dai yana da kyakkyawan niyya, Allah ya taimake shi. Akaramakallahu, sai a gabatar da jawabin rufewa, sai a zuwa.
Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala nabiyil karim. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci, kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana abin da aka gabatar. Gabanin jawabi ko kuma ta'allaƙe da jawabin da Dr. Abatu Umar ya yi, da kuma dai jawaban da aka gabatar, musamman ma jawabin da shi ya yi na batun yunƙuri, alal haƙiƙa mu a markazin Ali bin Abi Talib da ke gandun Wambai, muna iya bakin ƙoƙarin mu ga mun yi wasu abubuwa na kwatantawa. Kamar hidiman marayu shekara hudu da ya wuce, yanzu an shiga shekara ta biyar. Mu a lokacin sai muka yi tunanin cewa tallafin da ake wa marayu a lokacin duka ‘yan Ramadana ne ta zo, a tara abinci, a tara tufafi da ɗan kuɗi a basu. Mu sai muka kafa kwamitin marayu a lokacin, amma sai aka ce ba zai kula wani abu na abinci ko tufafi da aka saba yi kuma a tsaya a Ramadana ba. Sai muka ce za mu zaƙulo marayu, amma fa marayun marasa gata ba kowane maraya ba. Akwai marayun da yake a shari'a ne maraya, amma kuma za ka ga ya fi mai uba gata. To za mu zaƙulo marayu waɗanda suke marasa gata. Abinda za mu yi musu abu biyu: na farko za mu yi ƙoƙarin samar musu da ilimi, na biyu za mu yi ƙoƙarin koya musu sana'a. Sai muka fara da marayu kaɗan, ina tsammani wanda aka fara da su bai wuce mutum bakwai ba, maza da mata aka zaƙulo, kuma lalle sai an tace ake ɗaukowa. Za a sanya yaro a makarantar boko, kuma za a sanya shi a makarantar Islamiyya ta Tafizul Qur'an,
waɗannan makarantu biyu a Nasara. Abin sai kuma ka sake zakulwa wasu a cikin yara sai aka kai su su koyi sana'a. Akwai yara ɗan mata da aka zakulo guda biyar a cikin waɗanda aka ba su scholarship ɗin, aka kai su suka koyi sana'a ta takalma da jakakkuna da huluna da riguna na yara irin na sanyin nan. Akwai yara da aka ɗauko sai aka haɗa su a yanzu haka ana koya musu sana'a na furnitures. Akwai waɗanda aka ɗauka su kuma aka je aka kai su inda ake koya musu sarfani da ake matufafi, kuma duk inda aka kai biya ake yi. Kuma yaran nan scholarship ake ba su cikakken scholarship, kuma da zimmar in Allah Ubangiji ya wuce gaba har jami'a za a dinga biya musu. A yanzu haka a bana akwai yaran da zai SSCE ya shiga jami'a, kuma a cikin yaran nan ana la'akari da makarantar da take kusa, tunda ba ɗauko su muka yi ba suna gun iyayensu, ana la'akari da inda yake kusa da su. Akwai yaran da suke Islamic orientation, akwai yaran da suke Ummul Qura Science Academy, akwai yaran da suke abin nan Demonstration Secondary School, akwai yaran da suke Al-Amin Academy. Duka waɗannan makarantun aka sa, kuma in an saka yaro a shekara za a ɗinka masa sabon uniform har sandar har safa ake ba su, kuma za a saya musu dukkan littattafa da ake bukata na karatun wannan aji da na rubutu da na karatu, kuma za a ɗan ɗauki pocket money a ɗan ba su wanda za su dinga yin kuɗin tarashi. A yanzu haka muna da yara guda 47 a ƙarƙashinmu wanda ake musu wannan aikin na scholarship. To kaga ana iya ƙoƙari a ga an tafi da wannan janibin. Sannan wani abu guda, kamar wata uku da suka wuce ko abin da ya kama da haka, darasin da muke yi ko in ce darasin da nake yi a masallacin gidan marigayi Ibrahim Baturai, muna darasi na alwajiz. To sai muka zo kan gaba na karatun waƙafi. So da muka gama darasin na fasalin wannan waƙafi har an kira sallah, sai na ba da shawara na ce, to yanzu ku bayan Allah me zai hana yanzu mun karanta waƙafi tsawon sati uku muna tattaunawa a kansa, kuma yanzu mun zo ƙarshensa, mun kawo misalai na waɗanda suka sassaka abubuwa na waƙafi tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa yanzu irin su Sulaiman Ar-Rajhi da suka sassaka. Na ce, to kar mu tunanin abin na masu kuɗi ne, maganar da Malam Abbaci yake yi ko maganar da sakatare ya yi, mu ma mu danga yi. Sai na ce, to mu ɗin a matsayin mu yanzu na ɗalibai, mu da muke cikin masallacin nan muke halartar wannan darasi, me za mu iya yi na waƙafi? Sai mun ba da shawara kafin ma su yi magana, an ce mu ɗauki kamar rijiya. Ai za mu iya yin rijiya ko? Mu haɗa karatu da aiki, mun karanta ko mu practical don mu fahimci cewa ba abu ne wanda yake nesa ba. Sai aka amince za a yi rijiya. Sai muka ce, to mu tara 150,000 zuwa 200,000 in sati ya kewayo ko sati biyu. Allah cikin ikonsa da sati biyun ya kewayo an tara kuɗi 167,000. Sai muka ce, a'a, to yanzu a jinkirta har sai ya kai 200,000. Mu a tsakaninmu kar mu gaya wa kowa, mu dai da muke cikin masallacin. A lokacin ma wasu sa kuɗi hannun su bayar, wasu su pledge, wasu turo aka ba da account. Allah cikin ikonsa a cikin sati uku sai aka tara naira 500,000 da wani abu, kuma ɗaliban darasin suka tara, ba wani aka je aka roƙa ba. To sai aka ce, to yanzu a je a yi rijiyoyi. Sai aka yi rijiyoyi guda biyu, aka tafi ƙauyuka, ɗaya aka yi a can Lafiya, ɗaya kuma aka yi a wani gari Wil, can tsallaken in ka fi ɗan kawo can wani garin Fulani. Win, yawwa, Win ko? Sai ka je aka yi guda ɗaya a wajen. To dai a taƙaice yanzu haka mutane da suka ba da shawara shi kansa yanzu wannan yunkurin da aka yi ya zama kwamiti a ƙarƙashin senta ɗin, kuma har an masa rajista, kuma a ƙarƙashin rajistar mu ta senta an buɗe masa account, yana da trustees ɗinsa, yana da kaza. A halin yanzu rijiyoyi an gina, a yanzu haka a cikin wannan satin an turo 300,000 guda biyu. Wasu bayan Allah kawai suka turo. domin aje ai dai an yi amfani da shi wani kawai can kusa da buskuri an tona rijiya yanzu ana yin idi da sallah insha Allah kuma za a sa kaje yanzu ya zama committee mutane sai tambaya suke a turo musu account a turo musu account din daga karaman abu yanzu kaga ya tashi kuma iya daliban ne suka tara wannan 200 kusan da 27 ko abin da ya kama da haka dalibai ne suka tara masu zuwa darasi su tsuguna su so kaga kenan ashe kowanne abu kamar yadda aka ambata idan mun sashi a gaba abin da zai gagare mu mu dai a markazu Ali ibn Abi Talib alhamdulillah muna kokarin mu ga mun yi aiki practical kuma abin yana tafiya kuma yanzu haka muna da tsari ma wanda muke so hidimman marayun nan da muke so na karatun su da ake yi har ma tara su muke yi yanzu yanzu bara sai aka tara yara dukkan su sai muka dangayaci yan tsirarin mutane da su wuce mutum 10 ba anan markazin aka zo aka musu walima aka gana da su aka sa suke karatun Qur'ani aka interacting aka dan karfafe su cewa mu iyayenku ne kar ku ji cewa babanku ya rasu duk kowa da ko ga anan babanku ne aka dan yanka musu kaji da su five alive da sauran su aka aka dan mammure mu ma mun dan taba to kaga aka dan yi interacting yawa to kaga wannan ana jawo su jika domin su zan tare da mu kuma za a ci gaba da wannan dawainiyar da izinin Allah ta'ala har su gama jami'a in yaro ba zai je jami'a ba hikimar sa su koyi sana'a shine idan har yaro ba zai ci gaba da hidimar jami'a ba to bi izinin Allah ta'ala za mu kokarin mu tanada masa kayan aiki na jarin sana'ar da ya koya kage an dai gina mutum wannan yace ka wanta wakafin mota eh yabo a karkashin wannan wakafin ne ma wani ya bugo mun waya daga Bauchi duk da mutumin nan garin ne yace ana iya yin wakafin mota an ce masa eh ana wakafin mota insha Allah sai turo mana a koru kura ta daukan gawa yanzu tana nan eh ko gobe ka mutu zamu je mu dauke ka eh insha Allah to ubangiji Allah ubangiji ya samu dace Allah ubangiji ya datar da mu dole ne mana samin zauna ai sai mai godiya a jama'a eh sai an yi godiya a jama'a da kuma addu'a a jama'a kafin mu ba mu anaban ma ya karkare muna addu'a ga dukkan al'umma shugabanni da suka tsara wannan ayyuka da majalisar malamai da kuma damar da aka bayar domin ai muna musu addu'a ubangiji Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ubangiji ya haskaka a cikin al'amuran da ake gudanarwa kana kuma ku jama'a da kuke halartar wannan karatu ba zai yi ba sai da masu saurara kuma zan iya tunawa lokacin da na fara karatu a nan wajen ni ina da irin tsari na kamar da Malam Abbas ya faɗa ko akwai irin tsarin sa amma dai Allah cikin ikon sa yanzu an dan so mu fahimtar makamattawa an dan so mu fahimtar makamattawa tunda ka san duk mutum yadda ya saba da tsari ya dabi'antu da shi lokaci guda ka zo ka ce za ka canja masa tsarin abu ne mai wahala to ni kuma sai nayi haka saboda kaman soja nake in nazo ne yadda na gamsu sunnan to ayi shi a haka to a hankali kuma bi iznillahi ta'ala kage yanzu mutane sun fahimci yadda al'amarin yake ko kuma ana fahimta sannan a hankali sannan a hankali wataƙila sai kage in Allah ya sake ba mu dama muna raye baki an zo an sake karatun to sai ga wataƙila an ƙara fahimtan kuma waɗansu sulubin da mutane har sai su saba da irin uslubin da nake na karantarwa ni zahiri wallahi idan ina karantar ku tambayi dalibaina duk inda nake karantarwa ni na saba jefa tambaya wani lokacin munakasha haka ne malam Aminu munakasha zan yi da su sai ma na ce kuma wannan abin na koya wajen malami na Dr. Ahmad Allah ya gafarta masa ya mana halka a gidansa lokacin muna bayan university by Islamic studies da karanta sociology in karanta inda ake cewa ba Allah shi ma na karanta to amma lokacin muna MSS ya mana halka a gidansa da muke zuwa kowace asabar da lagi to idan mun zo mu yan tsirari ne ya zabo a cikin dalibai muna hidimar da MSS za mu zo panel sa mu zauna a karantar da mu to a lokacin zai jefa mana tambaya da ya so madarasin Sahih al-Bukhari a lokacin amma zai dauko tambaya sai ya jefa mana sai ya ce ansa kai ta kame kana barbare a hankali har sai muka saba da salon sa duk abin da yake kokolwar ka fada zakai saboda ka san ba gwasa ne ka za a yi ba gyara kuma za a maka amma abu guda da muka koya a wajen sa duk abin da ka fada zai ce meye dalilin ka kuma in ka fada dalilin ba kawai gamsuwa zai da shi ba sai ya maka kuma munakashar dalilin naka to tun daga nan sai muka fahimci irin tarbiyyar da yake babu To kaga wannan shine uslubin da idan muna karantarwa sau da yawa ga sai a jefa tambaya, sai a tambaya a ce me dalili, sannan hankali idan an sake ƴan kwana dalibai za mu tafi tare da su mu karu juna bi izinillahi ta'ala. To ina addu'a Allah ya saka ma dukkan jama'a wajen shauraro da kuma hakuri da irin makamantawa da ake yi, Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya dora a mizani. Kuma muna addu'a a waɗanda ba su da lafiya, ba sai an sake nana ta sunayensu ba, mun yi ta ambatansu, Ubangiji Allah ta'ala ya ba su lafiya. Lalle ba za mu manta da addu'a a marigayenmu ba, iyayenmu da suka rasu, ƴan uwanmu da suka rasu, malamanmu da suka rasu, musamman Malam Muhammad Kabir Ahmad, ba za mu manta da shi ba, saboda shi ne assasa wannan majalisi tun shekaru kamar 34 da suka wuce, 1992 ya fara darasi a nan wajen, yake karantarwa yana yin tafsir. Duk da a wannan zamani akwai lokuta ɗaiɗai ko waɗanda idan tafiya ta same shi akan wakilta ni, sai shi ne ma da kansa zai ce mun ni na zo ne karatu a waje, na yi lokacin tun ana yi ta tsallake can waje. To muna masa addu'a Ubangiji Allah ya gafarta masa, Allah kuma ya kai masa lada, sannan assasa wannan majalisi da ya yi, domin duk abin da muka yi na karatu a nan wajen muna fatan Allah ya ba mu lada. Idan mun samu lada insha Allah muna fatan Allah maɗaukaki zai bashi irin wannan ladan, saboda shi ne assasa wajen. Muna roƙon Allah ta'ala ya kai haske kabarinsa da dukkan waɗanda suka riga mu. Ba za mu manta da ɗan'uwanmu Malam Babani ba, sauran waɗanda suka rasu, Malam Babani Barde yana cikin ɗalibai waɗanda suke masu hazaƙa, masu hankali, masu haƙuri, masu jajircewa a kayan abubuwa. Amma da yake Allah ya tsara rabo mu da shi lokaci guda, Allah ya raba mu da shi. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa da dukkan ƴan uwanmu waɗanda suka rasu, irin su Malam Ɗangiya, Allah Ubangiji ya gafarta masa, ya Ɗangiya ba, Ɗan Abubakar, da dattawa waɗanda suka rasu irin su Alhaji Usman Mamman Kwanji, waɗanda duka ana tare da su a cikin hidimar addini, muna musu addu'a Ubangiji Allah ya gafarta musu, mu maya mana kyakkyawan ƙarshe. Ba za mu manta da dattawanmu ba, waɗanda kowane lokaci idan na zo wannan waje zan gan su a zaune, tunda aka fara karatun nan kullum za ka ga sun tafi. Su Alhaji Mustapha Mamman Yola za ka ga an tafi wajen karatun nan, ɗan su Alhaji Habu Madaki kullum za su zo, Malam Alarama, Malam Muhammadu Kwale-Kwale kowane lokaci yana nan, ga shugaba shi da kansa, musamman Malam Umar Zubairu ga shi ba lafiya sosai ba, amma Malam kowane lokaci za ka zo ka same shi a wannan waje yana zaune. Ƙarfafa gwiwa ne ga waɗanda suke matasa, idan har dattawa sun lallaba sun zo wannan waje sun shaurari karatu, ba kuma lafiya ce ta ishe su ba, to ina ko matashi shi kuma zai shantake a wani waje. Don haka ai koyi da irin waɗannan dattawa, mu ma su suka haskaka mana muke bi, kuma insha Allah ta'ala rayuwarmu take albarka. Don haka kuma matasa ku yi koyi da mu, balle su ɗin ma suna nan, ku yi koyi da su, ku yi koyi da mu, to insha Allah kuma sai ku samu nagartar rayuwa. Muna roƙon Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka, Allah Ubangiji ya saka da alkhairi ga alaramma kullun da yake jan baki, alaramma mai alarammomi haka ake masa kirari. Domin mu dai a ƙungiyar Izala babu alaramman da ya karantar da alarammomi aka same su da yawa kamar Malam Muhammad Nasir Biyar, ban san adadin waɗanda ya karantar suka haddace Qur'ani. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya ƙara albarka a cikin rayuwarsa. Gashi dai kun gan shi ƙato, amma kullun shi yake riga da zuwa, zai zo shi ya zauna, ina zo na kan kujera. Ban taɓa zuwa nan, ban taɓa zuwa, ni ne ma nake makara, saboda ai kun san a can wajen Kakudi nake. Ban taɓa zuwa na samu malam tun da aka fara karatun nan, kullum na zo zan same shi yana zaune ya shimfiɗa, yana zaune yana dai jira. Allah Ubangiji ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara wa rayuwa albarka. ‘Yan agaji aiki ba zai tafi ba sai da su, kullum da Alhaji Aminu, duk da yana tsayawa ya yi kamar muzulai lokaci ya yi, amma a kowane lokaci yana nan ana hidima su Malam Abdullahi da dai dukkan sauran rundunar ‘yan agaji waɗanda suke aiki. Ubangiji Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi. Ai ba za mu manta da masu ɗauke-ɗauke ba, su Malam Ishaq Danno da ɗan kuntukurinsa Malam Salim, kullum suna nan ana ɗauka. Kuma alherin irin wannan mutanen da suke zaune a nan tsirari, to waɗanda suke gani a wani waje kuma su suka fi yawa, sau da yawa mutane za su yi ta kira ne, ce ai kullum muna ganin karatu daga Abuja ne, Lagos ne, ina ne, har waɗansu ma wanda muke tare da su ba a nan ƙasar suke ba, suna wani waje karatu ya kai su ko aiki ko abin da ke mala kaza, sai ka ga idan muka abin sai ce ai kullum muna ji ganin karatu, muna shawara karatu. To kaga albarkacin wannan watsawan da suke yi ne, su ma Allah kadai san irin ladan da suke samu. Muna roƙon Allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi, Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe, Allah ya shirar da mu hanya madaidaiciya, Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya. Eh, ba za mu manta da mutanen gidan radio ba, ƴan yayatawa ba za mu manta da su ba. Malam Muhammad Saminu manaja wanda tsayin dakarsa ne saka ake samun a wajaje duda dai mun nema Barkaza Aliyu bin Abi Talib a dinga sawa, bai ba mu waje ba, amma duda haka dai muna musu addu'a Ubangiji Allah saka musu alkhairi. Ya ce wajen ne ya cushe, amma ai kokari dai wani shekara Barkaza Aliyu bin Abi Talib a dinga jin muryarta. Insha Allah ta'ala Allah Ubangiji ya saka musu alkhairi. Mun san shi dan jarida kullum magana yake sanye, shi ya saka sau da yawa sai an dakatar da shi in ya tsunke yana ta jawabai. Allah Ubangiji ya saka mu kowa da alkhair, Allah ya sanya aljanna ta zama makomar mu, Allah ya zauna da kasar mu lafiya. Muna addu'a ga shugabannin mu mai martaba sarkin katabun, muna masa addu'a ta alkhair. Allah Ubangiji ya dafa masa, Allah ya masa jagoranci, Allah ya sa yake al'ummarsa da adalci, Allah ya zauna da kasar mu lafiya. Waɗanda suke nufin da shari'a a wannan ƙasa ta mu Ubangiji Allah ka kai da sharrin su ya koma kansu. Yan uwa muna fuskantar yanayi na zaɓe, wajibi ne a matsayin mu na musulmi mu buɗe idanunmu. An yi mana kawalwal ne a baya, amma kada a maimaita. An yi mana kawalwal ne da yaudara a baya, musamman to masu faɗaka. Yanzu ba mun fahimci a duniyan nan musulmi da musulunci shi yake so a saka a gaba. Wajibi ne mu mu tsaya mu gugi kirji a matsayin mu na musulmi, ko gwagwarmayar da aka yi a baya an yi ta ne saboda musulunci. To amma mai gwagwarmayar ido a buɗe ba ido a rufe ba, domin in har muka yi ido a rufe to a nan ne sai a mana walawala, amma in muka yi ido a buɗe to za mu iya fayyacewa tsakanin zarai da abawa. Allah ya sa an fahimci abin da nake nufi. Iya bakin kokarinmu ko mu haɗa da addu'a, kar mu dogara wai ga dabararmu ga iyawarmu. Lallai mu sanya addu'a mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala. In ya zamanto yanzu wai za a zo a baka taliya, a baka kuɗi, kaza ne a watsa maka tsaba ta tsatsaga, wannan ka biye ma, to lallai har yanzu mutum bai samu nutsuwa ba kenan, mutum bai san me ake ciki a cikin ƙasar nan ba. Don haka wajibi ne mu zamanto mun daidaita, mun samu alƙibla mai kyawu, ko mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya dafa mana a cikin dukkan al'amura. Kan na tsawaita, zan liƙawa Malam Muhammad Nasir domin ya cika ce mana da addu'a insha Allah ta'ala. Allah Ubangiji ya sake hallara mu kuma karo na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنا نتوسل إليك بما قرأنا من القرآن أن تقبل منا دعاءنا، أنت تعلم بهوائجنا فتقبل منا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.